Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Also ra rubar kamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu ya hikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan wasosan kayan abinci a jihar Cross River. Su kuma sarakunan makafi na Afirka ta Yamma na shirin taron addu'a a damagaram ta jamhuriyar Niger daga 13 ga watan gobe. Har ila yau a damagaram din an rantsar da shugaban hukumar zabe Sini. Bauchi kuma hukumar agajin gaggawa ce ta horar da 'yan jarida kan labarun lokacin fitina. Muna da shirin yanayi da muhalli da shirin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala da yardar Allah da shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko ga labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mako daya kafin zaben na 3 ga watan Nuwamba. Dan takarar shugaban kasa a tutar jam'iyyar Democrat Joe Biden na ta kutsa kai cikin jihohi da suka fikarkata ga jam'iyyar Republican yayin da shi kuma shugaba Donald Trump ke kokarin karewa da mai da hankali kan jihohin da ya lashe a zaben na 2016 amma kuma ra'ayin jin ra'ayin jama'a na nuni da yana baya a jiya Talata yayin gangamin yakin neman zabe a Georgia jihar da dan takarar shugaban kasa na Democrat aka dade bai ci ba tun shekarar 1992 ya shirya kai ziyara a Iowa da Florida da Wisconsin da Michigan a cikin makon Trump ya ci jihohin a shekara ta 2016 amma ƴan Democrat suna kyautata zaton Biden yana da damar kwace su a shekara ta 2020 Masu nazarin al'amura sun ce zawarcin da Biden ke yi a wannan jihohi zafafa kamar Georgia da Iowa ya nuna alamun tabbacin cewa yana baza komar campaign dinsa idan har zai iya kame jihohin dake da tsatsauran ra'ayi Republican da kuma waɗanda ba su da goyon bayan wata jam'iyya kai tsaye jihohi da mai rabo ka dauka da kuma wasu daga cikin waɗanda Republicans suka fi karfi to nasarar shi za ta fadada kuma zai ba shi damar shugabanci A siyasa kullun zaka kasance cikin laifi inji Matthew Continetti jami'in American Enterprise Institute kuma yanda kudancin ke sauyawa inda yawan jama'a ke karuwa kuma wajen gari ke bujirewa shugaba Trump dama ce ga Democrats Joe Biden na da nasara Sojojin Myanmar sun ce suna binciken mutuwar wasu samari biyu musulmai a baya-bayan nan da kuma tuhumar wani inda ake zargin ana amfani da yaran ne a matsayin garkuwa idan ana musayar wuta tsakanin sojin kasar da na Arakan masu neman ballewa Major General Zhao Min Tong mai magana da yawun Tatmadaw sunan da ake kiran sojin Burma ya ce za mu kaddamar da bincike game da batun koda za a samu bambancin bayanai ko rashin inganci wajen tafiyar batun Zhao Min Tong ya ce Tatmadaw sun kawo gawarwakin yara biyu zuwa kauyukan su Pingxiang garin musulmi kuma suka kai waɗanda suka samu rauni zuwa asibitin sojoji don ba su kulawa Myanmar mafi yawancin su masu bautan Buddha ne ba a bayyana yaran ko su waye ba a cewar kwamitin karta kwana dake bibiya da sa ido akan cin zarafin yara a Myanmar na Majalisar Dinkin Duniya ranar 5 ga watan Oktoba an kashe yara maza biyu a birnin Butidong dake jihar Rakhine lokacin da ake musayar wuta tsakanin Tatmadaw da sojojin Arakan wannan ya auku ne bayan da aka tilastawa yaran waɗanda ke daga cikin kungiyar manoma mutum 15 su shige gaban Tatmadaw don share musu hanya kada su taka bama-bame kuma su zame musu kariya daga mahara Wani sabon bincike da aka gudanar a tsakanin al'umma a Burtaniya ya nuna kwayoyin halitta da ke ba da garkuwa a jikin dan adam daga COVID-19 ya yi kasa sosai a wannan bazara yana nuni da cewa garkuwa ga wannan kwayar cuta ba mai dadewa bace binciken da kwalejin Imperial dake London ta wallafa a jiya Talata ya yi gwaji akan sama da jama'ar kasar 365 a tsakanin 20 ga watan Yuni da 28 ga watan Satumba Masu binciken sun gudanar da binciken ne da ya danganci tsira yatsa a gidaje kuma sun gano cewa waɗanda ke da kwayoyin halittar ba da garkuwar ya yi ƙasa da kashi 26.5 cikin 100 a lokacin binciken daga kashi 6 cikin 100 zuwa kashi 4 cikin 100 sakamakon binciken yana nuni da cewa akwai yuwuwar garkuwar jikin al'ummar kasar zai ragu gaban nan zagaye na biyu na barkewar cutar COVID-19 a ƴan kwanakin nan wanda ya dada jefa kasar cikin kulle da takaita al'amura masu binciken sun ce babu cikakken bayani akan irin matakin garkuwar da wannan kwayoyin halittu za su bai wa mutum daga kamuwa da COVID-19 Asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya ta ce rayuwar dubban yara ƴan ƙasa da shekaru 5 na cikin hadari saboda cutar tamowa a Yemen kasar da ta dade cikin yaki wani bayani da UNICEF ta fito da shi jiya Talata ya ce wannan haka yake a kudancin kasar inda aka sanar da rabin miliyan na matsalar amma kowane ɗaya daga cikin yara 5 na fama da cutar ta tamowa mai tsanani kididdiga ta nuna karuwar cutar da kaso 10 cikin 100 na tamowa da kaso 15.5 na tamowa mai tsanani a shekara ta 2020 rahoton ya kuma bayyana cewa yara 98 ne ke fuskantar barazanar rasa rayukansu idan ba su samu kulawa ta gaggawa ba rahoton ya kara da cewa banda yara akalla mata masu juna biyu da masu shayarwa 250 su ma suna bukatar kulawa da magani sabili da rashin abinci mai gina jiki sojin ruwan girka sun ce jirgin su yayi karo da jirgin dakon kaya kusa da gabar ruwan girka inda matukan jirgin biyu suka samu raunuka kuma jirgin ya lalace sosai jirgin dakon kayan Mrs. Launceston da ke babbane da zai nufi Portugal bai lalace ba a lokacin karam da ya faru kusa da tashan Paraios Hukumomi sun ce an ceto dukkanin matukan jirgin na girka 27 a jiya Talata kuma waɗanda suka samu raunuka suna karɓar magani a asibiti. Jirgin mai suna Minesweeper an ajiye shi ne a ma'ajin jirage kuma yana ƙarƙashin kulawa bayan hadarin. Hukumomin na cewa ana binciken yadda hadarin ya faru.
Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Farko ga rahoton Lamido Abubakar daga jihar Cross River, inda kamar jihohi da dama aka samu wasosin kayan abinci.
Matasa 'yan zanga-zanga dai sun fasa sassan da ake aje abinci da kayan al'adu mallakar gwamnatin jihar Cross River da ma wasu hamshakan 'yan siyasa inda suka kwashi ganima gwamnatin jihar ta Cross River dai ya umurce wata tawaga ta jami'an tsaro da ta binciki gida-gida domin gano waɗanda suka yi wannan danyen aiki. DSP Irene Ebo ita ce mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar Cross River.
Situation will calm down. Well, today really I'll be very calm. Governor of the state, Ben Ayade, said we should go from house to house. Said. That is what we are
doing. Tana cewa ne kawo yanzu babu wani tashin hankali dangane da tashe-tashen hankulan da suka faru a yayin zanga-zangar kwasar ganima domin mun tanadi jami'an tsaro da dama waɗanda suke aiki a sassa daban-daban domin tabbatar da tsaro ya inganta kuma gwamnatin jihar ta Cross River Ben Ayadi ya ba mu wani umurni na mu gudanar da wani bincike a gida-gida domin gano waɗanda suka yi wannan barna kuma kawo yanzu ina tabbatar maka da cewar mun kwato kayayyaki da dama da aka sace mun kama mutane 93 nan gaba kadan za mu gurfanar da su gaban kuliya wani dan jihar ta Cross River mai suna Edit wanda ya ga yadda zanga-zanga ta kwasar ganima ta gudana yace
People vandalizing government properties and also some private properties. The NYSC secretary also have the NDDC of.
Yana cewa ne ɗaruruwan matasa a birnin Calabar sun kai hari a wurare daban-daban musamman inda ake aje abinci a suka kwashi ganima ina tabbatar maka da cewar sun yi barna da dama a wurare daban-daban musamman hukumar Raya yankin Niger Delta da kuma ofishin ɗan hidimar ƙasa da inda ake aje abinci sun ɓannata dukiya da dama kuma kawo yanzu gwamnatin jihar ta Cross River ta sassauta dokar hana fita karfe 8 na safe zuwa karfe 4 na yamma shi ma wani mai ba gwamnatin jihar ta Cross River shawara akan yan arewacin Najeriya yayi tsokaci dangane da wannan al'amari
sunana Barista Musa Abdullahi mai goro shi ma rika je suka fasa wato rumbuna guda uku mallakin gwamnatin jihar Cross River inda ta tara abinci wanda take bayarwa na tallafin COVID-19 sun fasa sun kwashe kafin lahirin abubuwan da ke ajiya wannan
Lamido Abubakar muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Kungiyar sarakunan makafi daga kasashen Afirka ta Yamma na shirin sauka fadar mai martaba sarkin da magaram a jamhuriyar Niger don addu'o'i na musamman na neman karfafa salama. A bara dai wannan addu'a bata samu gudana a da magaram din ba, musamman ma dai don rufe kan iyakar Nigeria da Niger da ya dakatar da sarakunan makafin na Nigeria a garin Kwangolam da ke jihar Katsina, inda suka gudanar da addu'ar anan. Taron dai zai fara ne daga 13 ga watan gobe, kamar yadda sarkin makafin Katsina Alhaji Garba Muhammad Nahuta ya bayyana.
Dinne wannan ta Allah karba addu'o'in mu duka. Dan aka muke son ko ina aje, Niger kuma ba iyaka. Ghana, Burkina Faso da ita kanta Niger da Tsabi da Sudan. Duka sai sun zo wannan muhimmin taro da ake kai. Saboda wannan taro yana da muhimmanci a yawan headquarter ta Africa da magaran da state of Niger. Saboda kuma muna murna, kuma muna addu'a da ku wannan gidan radio ga wannan rana insha Allah za ku ga da cewa nan taro za ku ji irin addu'o'in da za a yi da karatun Al-Qur'ani tunda kuna da wakili a magaran.
Ni abin da dama na so na tambaya da dauka a Niger din ma iya mutanen da magaram ne za su halarci taron, sai akwai har da sauran kasashe ma banda ma cikin Niger,
banda Nigeria akwai Africa gaba ɗaya, ne ta nan ne hira kwata ta Africa gaba ɗaya inda aka aje, amma ta addu'a ta Nigeria nan cikin kasa ai muna yi kuma kuna ji ana zuwa ɗan rahoto ɗan jaridu suna zuwa kuma irin wannan talan na addu'a da muke daga nan ayi rotation ake, wato an yi wannan jahi wata shekara mai da taron wannan jahi, amma shi na Africa a shekara ɗaya so ɗaya ne muke shi kuma mun tsaya cikin watan 11 ko na ba za ka ga cikin watan 11 dama duk cikin watan 11 muke shi, saboda haka nan ne hirkuta ta Africa ta makafin talent Africa nan ne da magaran inda shi kai shi sultan na da magaran shike karban addu'a yana zanne ake addu'a, kuma shugaban kasa na Niger zai aiko representative daga can wata ran ko ya aiko gwamnan ya mai ko ya aiko nan da magaran ko wani babban ofisa daga can ya mai a turo shi wannan ya wuce shugaban kasa da ministry duk suna zuwa tare su da ministry suna ji na zuwa magana da niki saboda taro ne mai muhimmanci na Africa, kuma domin mu samu ci gaba da mu samu kwanciyar hankali da alwa arziki cikin Africa a kowane da musamman tare Nigeria da Niger da Ghana da Togo da sauran kasashen Africa dai gaba daya, insha Allah ka ji dalilan muhimmin taron da muke zuwa, dan haka muke roƙon kowa da kowa ya taimaka ya bada gudunmuwar shi.
Sarkin makafin Katsina Alhaji Garba Nahuta. Har ila yau da magaran wakiliyar mu ta labari ta aika mana wannan rahoton da ke bada labarin rantsar da shugaban hukumar zaben jihar wato Sini da babbar kotun da magaran din ta gudanar.
A gaban magabata na jihar da magaran tare da masu shari'a na kotu ta da magaran da malamai, gatan shari'a na babbar kotun ta da magaran Malam Shehu Musa ya rantsi da Alkur'ani mai girma a matsayin shugaban hukumar zabe wato Sini ta jihar da magaran.
Kuma doka ta ce sai kai wannan rantsuwa sannan ka fara saboda aikin suna da yawa, kenan yanzu abin da zamu fara shine na musamman girka kungiyar zabe ta jiha, zamu taruwa da mutane kowa ya kawo mandatin shi a sa kungiya ta zabe wanda za a aiki tare da su, kuma a sa biro shi ma na kungiya ta jiha, idan muka kara wannan su ma wanda a doka ta ce sai sun rantsa da Qur'ani za su zo su ma, in kuma duk mutanen da addini su tunda ana iya samun kirista ana iya, amma akwai rantsuwa da ya kamata yi sai nan zamu fara aiki. Babban aiki mai muhimmanci wanda zamu fara yi an kare shirya wannan kungiyoyi tsari wa magani yadda ake rabon karta electoral.
Ko ne tabbaci shugaban hukumar zaben zai ba wa ƴan siyasa da zai gamsar da su kan irin adalcin da za a gudanar?
Kowa ya zo ya kama wurin shi ya yi aikin da ya kamata. Wannan zabe da ake shirya ai saboda ƴan siyasa ne ake shirya shi, saboda ƴan ƙasa ne ake shirya shi. Doka ta ce kowa da rawar da ya kamata ya taka cikin wannan process na zabe, tare da su za a raba kartoci suna kallo, tare da su za a azar kungiyoyin zabe, tare da su za a duk aikin da za a yi.
Ko me ƴan siyasa za su ce game da rantsuwar da aka yi wa shugaban hukumar zaben? Ga abin da Hafizu Malam Bashir na jam'iyyar PNDS tarayya yake cewa.
Abin alfahari ne a gare mu ƴan siyasa, musamman mu da muke cikin jam'iyya mai mulki. A zancen da muke yanzu ina ga yawancin jam'iyyun adawa duka sun shiga da takardun shugaban hukuma. Kenan muna sa ran lalle-lalle wannan zabe za a yi shi da dukkan ƴan siyasar Niger. Wannan yana daga cikin abin da yake da muhimmanci a cikin wannan ƴan jaridiyar demokrasi din tamu.
Shi kuwa Abdu Isa na jam'iyyar RDR canji na bangaren adawa cewa yayi su fatini sun aje takardun su.
Tunda duka mun aje muna bi sau da kafa zabe zamu je. Sai nan ce ribun ma cikin su, amma zabe zamu je in Allah ya yarda. Ba akwai wanda suke ciki ba, ko ba ƴan wajen mu bane, mun yarda da su. Sun wala kenan kowanne zai rantsa da Qur'ani, kuma mun amince da wannan abin.
Kungiyoyin fararen hula ma dai ba su yi kasa a guduwa ba, cewar Sadat Iliya dan Malam a dai adalci.
Mu abin da zamu ce akan wannan shine muna kiran mutane a tsaya a tsanake a yi aiki. shi aikin zabe ba na mutum ɗaya bane ba, aiki ne na kowa da kowa. Ya zamanto an kai wakilai nagartattu wanda za su yi aikin da ya dace a yi.
Sai a ƙarshe shugaban hukumar zaben yayi kira ga 'yan jarida kan irin gudunmuwar da za su bayar a nasu bangare.
Kowane lokaci, ko wani cikon labari, ko labari, ko wani ku bincika wani abu, na ba ku dama duk lokacin da ku tashi ku zo ku tambaye mu, za mu ba ku labari na gaskiya na gari.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Nijar.
Muryar Amurka ke sauraro don sahihan labaru. Daga Bauchi wakilin Abdulwahab Muhammad ya yi kuma na rahoton horar da 'yan jarida da hukumar agajin gaggawa ta yi don nasarar samu da yada labaru a yanayi na tashin hankali ko hatsaniya.
Taron wanda aka gudanar da shi a sakatariyar 'yan jarida da ke kan titin Ahmadu Bello a Bauchi, manufar shi ne fahimcewa manema labarai kalaman da ya kamata su rinka amfani da su don isar da sakonni. Musa Samun Katun shi ne jami'in da ya jagoranci taron horar zuwa.
Mutane ba su samun labari kuma ba su samun ace ko information akan hanyoyi da za su iya kawo da kansu. Kuma da mu muka zo wurin Bauchi muka ce a'a, ƴan UJ fa ya kamata mu kara hada kanmu da su, don a kara fada ma mutane abin ke kasa. Kuma muka san ina za mu yi kara, ko dan jarida ya fada mana me za mu yi, kuma ta ya za yi, kaga zai rage wani damage da ake samu.
Mu yake so ƴan jarida su yi
yanzu a fada ma mutane a ce kar a bar aikin nan ma gwamnati kadai, kar a bar aikin nan ma ƴan jarida ko ma a kungiyar bada agaji. Aikin taimakon angwani ko taimakon juna aikin kowa da kowa ne. Kagan lokacin taimako ya zo mun hada kai, ba sai gwamnati ya tunzo ba, amma muka hada kai din sai mu yi kara mu ga me gwamnati za ta yi.
Kamar me irin akwarwa ku kai musu
kalmomi da ake amfani da shi a cikin aikin mun nan. Sai ƴan jarida ba su gane su kalmomi
da mun bayani.
A kamar su ganda duk kalmomi da muke fada, ko maganan disaster, maganan resilience, maganan ambaliya ne, maganan annoba ne, duk kowa ya gane mene, kuma ba a dauki mataki ba me zai iya faru.
Alhaji Kabiru Yusuf Kobi shi ne jami'in kuma bada agajin gaggawa a jihar Bauchi.
Fadakar da su ƴan jarida shin kan menene ita wannan agajin gaggawa, menene shi, menene kuma abin da ya doru, nauyin da ya doru akan su ƴan jarida kafin abin ya faru, yana faruwa da kuma bayan ya faru.
Kuma ƴan jaridan da suka halarci taron sun bayyana mini abubuwan da suka koya.
Sunana Tani Idris Doya, ina aiki a kamfanin buga jarida na leadership. Idan an samu irin aukuwar bala'i ko musifa, na farko kai ne zaka taimaki kanka in ga shin kanka ya shafa, da kuma ne zaka taimaka ma gidanka da iyalanka da kuma al'umma. Duk sun koya mana yadda zaka yi ka bada agajin gaggawa in ya fi karfinka, kuma ga hanyoyi matakai daban-daban da zaka bi wajen samun mafita yadda zaka shawo kan irin wannan musifa ko bala'in da ya same ka a daidai gaban da ya same ka. Sun kuma gwada mana cewa ba komai bane zaka dauka ka je ka daura wa gwamnati ko kuma wata hukuma. Akwai gaban da ku a gidanka, a anguwanka, a al'umman ku za ku iya magance wannan matsalar.
Sunana Abasho Gungura, ɗan jarida ne a Bauchi. A zahirin gaskiya ni personally na karu.
Abdulwahab Muhammad, wurin Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kara shafin muryar Amurka ke sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da hantsin yau kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa ta muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. A yau shirin yanayi da muhalli ya karbi bakoncin Musa Abdullahi Sufi, manazarci akan al'amuran yanayi da muhalli, wanda ya bayyana mahimmancin kula da muhallinmu da samar da dokoki masu inganci don tabbatar da kasancewar muhalli cikin lafiya. Sai kuma Farfesa Aliyu Joro, shugaban hukumar Nasiri a Najeriya, wanda ya bayani wanda irin aikace-aikacen da hukumar take gudanarwa. To za mu fara da Musa Abdullahi Sufi. Ayi sauraro lafiya.
Namu ana samun matsala ta kiyar da gishiri ba tare da kuma da sasuwa, sannan kuma idan an yi fuskin akan kara kona su a amfani da su wurin gari, wanda kuma wani yana kara haddasa wasu lamarori na fitar da hayakin da ke damun al'umma, kuma rikin janyo zaizayar ƙasa ya kan bayyana da ƙasa har zafi yi yawa a cikin al'umma. Su da haka yana da matuƙar mahimmanci hukumomi da masana su da ilmantar da al'ummarmu domin a san mahimmancin waɗannan dazuzzuka, da mahimmancin idan ma ya kama lallai sai an yanke bishiya to a tabbatar cewa an shuka wacce za ta mai gurbinta. Haka zalika ya zama ɗabi'a ga al'umma
wurin su gane muhimmancin bishiyar kanta ga rayuwar su, wurin harkar numfashi, wurin rage wasu gas-gas da suke iya yi musu illa a cikin rayuwar su. Wannan kadan kenan da idan aka bi irin waɗannan hanyoyi da su masana su ba a ci gaba da amfani da dajin radio, gidajen talabijin, kafofin sadarwa na zamani, a ci gaba da ilmantar da al'umma lungu da sako, haka malamai na addini su kalli ta mahangar addini yanda addini yake karfafa ma al'umma gwiwar su shuka bishiya, su kuma kula da ita domin jin ko a yaki kuma ba a so a taba bishiya ko a wancan lokacin. Haka zalika shugabannin mara sarauta su ma a ƙara karfafa musu gwiwa wani zagi don su ganin cewa duk yanda za a yi ya kasance sun ilmantar da al'umma su kuma sun saka ido, in ma hukunci ya kama akan wanda ya kamata a hukunci to ya kamata a ci an yi. Yan majalisun mu tun daga na jiha na tarayya su ƙara karkaɗe dokoki su fito da sababbi da za su ƙara tabbatar da cewa al'ummar Najeriya ƙasar baki ɗaya da Afirka ma da duniya gabaki ɗaya su san muhimmanci da kuma yadda za a kare Allah.
Ko me Farfesa Aliyu Jaro yake cewa a game da ayyukan hukumar ta Najeriya?
Duk abubuwan da aka fitar aka zayyana kan muhalli wanda ka sa su saboda a tabbatar da an kare muhallin nan daga gurɓacewa, sannan kuma ita hukumar nan tana da haƙƙin tabbatar da cewa mun bi duka wani doka na ƙasa da ƙasa wanda ya shafi muhalli wanda ƙasar Najeriya ta rabta ba hannu ta yadda da shi, to mu muke da haƙƙin tabbatar da cewa an bi wayannan dokokin. To a wajen gudanar da ayyukan nan mun fito da dokoki kala-kala guda 33 wanda ya shafi dukkan nau'uka daban na muhalli. Domin muka ce muhalli muna nufin da ruwa da iska da ƙasa har da su dabbobi da kuma tsiro bishiyoyi duka su suka haɗu su kai muhallin nan. To kowanne daga cikinsu nan ana buƙatan a ga an tabbatar da an kare shi saboda in ya gurɓata kamar yanzu iska ya gurɓata mu ne muke shaƙar iska, to mu shaƙi nan zai jawo cututtuka kala-kala da mu da dabbobi. Su kansu ma bishiyoyin iskar na ya gurɓata shuka da za ka yi a gona ba za ka samu amfanin kirki ba. To kamar misali a wannan muna da doka na tabbatar da an samu iskar shaƙa mai kyau. Akwai dokoki wanda ya shafi ƙasa wannan da muke takawa saboda in muka sani ya gurɓata abubuwa da yawa zai shafe shi
kamar ƙasa na gini, wurin noma da dai makamantan su. Haka
in na ce ƙasa yana nufin duka abin da ya shafi wajen noma ne, wajen gini ne, akwai dokoki wanda sun shafi wannan. Kamar yanzu misali ana magana yanzu damina muna fama da ambaliyar ruwa, to akwai doka da ya shafi ana ambaliyar ruwa ko kuma ya kokari ya rage shi, sannan kuma ya hana zaizayen ƙasa. Saboda in kika duba yawancin ayyukan nan da yake shafan muhalli mu ƴan adam yawanci mu muke jawowa. Misali mutum ya ja gini akan hanyar ruwa, to duk wayannan dokokin a cikinsu an zayyana ba za ka yi gini a hanyar ruwa ba, ba za ka zuba shara a hanyar ruwa ba misali. To akwai doka kuma misali da ya shafi shara da tsaftace muhalli,
wato bola kenan.
Bola
ne wanda muke fitarwa daga gidajenmu ko kuma a wanda kamfanoni da suke tattara shara.
Duka akwai doka da yake magana akan tsafta da kuma yadda za a sarrafa shara. Sharan nan ko wanda muke fitarwa daga gidajenmu ne ko kuma daga muhalli. Misali ba za ka ɗibi shara ka zubar haka kawai ba, za a iya kama ka a hukunta.
To mai sauraro, a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu a yau, a makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu Farfesa Aliyu Jauro da Musa Abdullahi Sufi sai kuma wanda ya sada mu da ku Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance cikin koshin lafiya. Ma'assalam.
Awwal Garba kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Fara shan jaridu na ma wannan makon ne da jaridar Kamaru Tribune anda ta yi mana bayani kan yadda yanzu haka shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru ya tura waɗansu ministoci can ɓangaren garin Kumba, anda waɗansu 'yan bindiga suka hanaka ɗalibai guda 8 kuma suka jakata waɗansu guda 10. Haka zalika jaridar Beju kuma ta sake mana bayani ita ma kan yadda yanzu haka gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru take neman ta ɗauki mataki na daban don ganin cewa ta cimma burinta musamman wajen daƙile 'yan ta'adda a faɗin kasar. Jaridar Lumpung kuma cewa ta yanzu haka alakanta mutane da ke faruwa a bangaren English sarauni Ingila na kasar Jamhuriyar Kamaru Alice ke ne masu balle daga wannan kasar. Yanzu dai an ce ministan tsaro ne Joseph Beti Asubu shi ne wanda yake da alhakin kawo zaman lafiya a wannan bangaren. Sai kuma jaridar Economy cewa ta yi tunda aka shiga matsalar nan na COVID-19 a fadin kasar. Yanzu dai gwamnati tana da kokarin ganin an da za ta yi domin ta samu hanyoyi na kuɗaɗen shiga a kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Haka zalika jaridar nan ta Kalara ita kuma cewa ta yi yanzu dai Secretary General na 'yan sandan kasar Jamhuriyar Kamaru Martin Mangangele ya ce a bangaren masu gudanar da harkokin fasfot a kasar Kamaru suna sama da faɗi da kuɗaɗen kasar. Ya ce zai bi hanyoyin da duk zai bi domin wajen ganin cewa ya kawo ƙarshen wannan barakalar. Jaridar da misaje kuma cewa ta yi yanzu dai ɗan adawar nan na kasar Jamhuriyar Kamaru Gabriel ya ayyana cewa shugaba Paul Biya ne yake da alhakin kawo zaman lafiya a kasar Jamhuriyar Kamaru baki ɗaya. Sai kuma jaridar Mutation an da ita kuma ta sake yin bayani na yadda yanzu haka filayen ƙwallon kafa na kasar Kamaru wanda aka gina su domin gudanar da gasar cin kofin nahiyar Afirka har yanzu dai waɗanda suka ɗauki wannan kungiyar suna tafiyar hawainiya wajen kawo ƙarshen ayyukan. Jaridar The Guardian Post kuma ta ce yanzu dai an zuba wa sarakunan gargajiya da kuma shugabannin siyasa da masu girma da kuma iko a bangaren yan awara kasar Jamhuriyar Kamaru wajen ganin yadda za su yi su kawo ƙarshen wannan aika-aika da yake gudana a kasar. Za kuma mu ga jaridar nan ta Kamaru Info an da ita kuma cewa ta yi magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yanzu dai ya nuna alherinsa kan irin yadda waɗansu 'yan bindiga suka ɗauki rayukan yara 'yan ƙasa da shekaru 13 a makarantarsu da ke can birnin Gombe. Kuma sakataren ya yi kira ga gwamnatin kasar Kamaru da waɗanda suke neman su kawo tsaiko a ƙasa cewa ya cancanta a gaggauta zama a kan teburin shawara. Za mu kammala shirin jaridar mu ne da jaridar Journal du Cameroun an da ita kuma ta labarta mana cewa shugaban kasar Kamaru Moussa Biya har yanzu dai ya yi ɓatan dabo domin ba a gan shi a birnin Gombe ba kuma ba a gan shi a kasar Brazil ba. Yanzu dai ana neman yadda shugaban ya shiga Mahama Awar Garba. Muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Lokaci ya yi na shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gabatar wa Majalisar Dokokin Amurka jerin sunayen mutanen da ke raunata walwalar Hong Kong da ikon cin gashin kanta. Kane ya yi kashedi a kan azata kunkumi a kan ma'aikatun kuɗi da za su yi harkar kasuwanci da waɗannan mutane. Rahoton wannan shekaran ya haɗa da mutum 10 daga Jamhuriyar Mutanen China da kuma jami'an Hong Kong wanda ayyukansu ke raunata 'yancin gudanar da taruka da fadar albarkacin baki da hana walwalar aikin 'yan jarida da bin doka da oda ko kuma ayyukansu ke takaita cikakken ikon cin gashin kan Hong Kong. Shugaban Hong Kong Carrie Lam tana cikin jerin sunayen. A ranar 7 ga watan Agusta, Amurka ta kaka bata kunkumi akan waɗannan mutane ƙarƙashin dokar umarnin shugaban ƙasa mai lamba 13,936. Jam'iyyar Kwaminsancin China ko kuma CCP a takaice ta yi amfani da wasu tsare-tsare ta gurgunta cikakken iko da Beijing ta yi alkawarin baiwa mutanen Hong Kong da ke kunshi a cikin yarjejeniyar haɗin gwiwar Sino da Birtaniya wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar. Ta hanyar kakaba takunkumin na dokar tsaron ƙasa a cikin watan Yuni, jam'iyyar CCP ta gurgunta hukumomin demokuraɗiyya da 'yancin ɗan adam da kuma yin katsalandan a harkar shari'a da rashin mutunta walwala a Hong Kong, in ji mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Morgan Otagos. Amurka ta fito karara ta yi Allah wadai da ayyukan Beijing da hukumomin Hong Kong na kuntatawa da tauye cikakken 'yancin Hong Kong. Hakan ya hada ne da kafa hukumar tsaron cikin gida daga kasar China da kamin dimbin mutane masu zanga-zangar lumana da jinkirta zaben 'yan majalisar dokoki na watan Satumbar shekarar 2020 saboda siyasa da kuma kame da daure masu fafutukan kafa demokuraɗiyya a Hong Kong da suka yi kokarin barin kasar. Fitar da wannan rahoton ga Majalisar Dokokin Amurka na tabbatar da rashin amincewar Amurka ga ayyukan Beijing na kokarin raunata walwalar mutanen Hong Kong da kuma tsora manufofin jam'iyyar Kwaminsancin China na gallazawa. Amurka za ta ci gaba da yin kira ga jam'iyyar ta CCP ta maido da kare 'yancin bil'adama da 'yancin walwala ga mutanen Hong Kong wanda ya dace da wajibobinta na ƙasa da ƙasa. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alikaya da na jagoranci shirin nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.